sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 7 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban China ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake kara samun karuwa adadin waɗanda suke mutuwa a kullum. A jiya Alhamis shugaba Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Al-Qaeda a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna da shugaba Uhuru Kenyatta.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu sharhi a Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyin su game da soke wasu jam'iyyun siyasar kasar.
Jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul, ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da 70 a lokaci ɗaya ba, saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kama hanyar zuwa ƙasar Habasha a yau Juma'a don halartar wani taro na shugabannin ƙungiyar ƙasashen Afirka wato AU. Idan muka leƙa jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka shugaban wata makaranta a yankin Talabiri. Muna kuma tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake kara samun karuwa adadin waɗanda suka mutu a kullum. Kamfanin dillancin labaran kasar China na Xinhua ya ambaci ta bakin shugaban Xi yana cewa gabaɗaya kasar mu ta dauki matakan tare da dukkan karfinta na tsauraran matakan kariya da kuma matakan magance cutar. Fara yakin al'umman na hana yaduwar da magance cutar. Jami'ai a lardin Hubei inda cutar ta barke sun ba da rahoton mutuwar wasu ƙarin mutane 69 a yau Juma'a da safe, da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a ƙwayar cutar zuwa sama da mutane 630. Sannan an ba da rahoton mutane 2,500 saboda suka kamu da cutar, da ya ƙara adadin sama da mutane 30,000 da suka mutu a cutar. Yanzu haka akwai kusan mutane 150 da aka tabbatar sun kamu da cutar a sauran ƙasashe, ciki har da mutuwar mutum ɗaya a ƙasar Philippines wanda shine na farko a wajen ƙasar China, kana da mutuwar mutum ɗaya a yankin Hong Kong. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Al-Qaeda a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe Qasim Arrami wanda shine ya kafa kungiyar kuma shugaban kungiyar Al-Qaeda a yankin kasashen Larabawa. Rishi kuma ga kungiyar 'yan ta'addan shine mataimakin shugaban Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Rimi ya shiga kungiyar Al-Qaeda a shekarar 1990, yana yi wa Usama bin Laden aiki a Afghanistan, kana yana da hannu a wasu kulle-kulle da yawa da aka auna Amurkawa. Rimi shine ɗan ta'adda na uku mai muhimmanci da aka kashe a yaƙi da 'yan ta'adda da Amurka ke yi da ta'addanci a ƙasashe a cikin watannin nan da suka gabata. A cikin watan Oktoba, Amurka ta kashe shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi. A watan Janairu, Amurka ta kai hari da jirgi mara matuki da ya kashe babban janar ɗin sojan Iran Qasem Soleimani. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a fadar White House, kana ya sanar cewa Amurka na shirye-shirye ta fara tattaunawa kan shirin ƙulla yarjejeniyar kasuwanci tare da Kenya. Kenya tana da matukar muhimmanci ga Amurka, yayin da Amurka take kokarin rage irin ƙarfin ikon da China take da shi, bayan da China ta sha gaban Amurka a matsayin ƙasar da tafi hurɗar kasuwanci da ƙasashen Afirka. China ta karɓe wa Amurka matsayinta na babbar abokiyar hudar kasuwanci sama da shekaru 10 da suka gabata.
To masu sauraro, kafin ku ji sauran labaran duniya za mu buɗe fagen rahotanninmu. Biyo bayan soke wasu jam'iyyun siyasa guda 74 da hukumar zaben Najeriya wato INEC ta yi a cikin wannan makon. Masu sharhi a kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin murya Amerika Nasir Adamu El-Hikaya ya aika mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja.
Matakin da hukumar zaben Najeriya ta dauka na soke rajistar jam'iyyu marasa tasiri 74 ya jawo martani inda wasu maki da ra'ayin da hukumar ta tsorara matakan zuwa rage jam'iyyun su dawo biyar daga yanzu 18 da ta bari da rajista.
The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended.
Shugaban hukumar zaben Professor Mahmud Yakubu ya ce doka ta ba hukumar damar soke duk jam'iyyar da ta saba ka'idar rajista da hakan ya shafi rashin tabbaka komai a zabe. Tun kammala zaben 2019 cibiyar bunƙasa demokradiya ta ce jam'iyyun sun yi wa kan takardar kada kuri'a ta kan ke wahalar da tsarin zaben Najeriya. Awal Musa Rafsanjani jami'in cibiyar ce
jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul, ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da 70 a lokaci ɗaya ba, saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba, saboda ko loganta ko kuma sununta ya zo iri ɗaya. To wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu, kuma idan mun to kawo dokokin da duk jami'u sai sun bi su sai sun bi tsari kaida, duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jami'u.
Mai sharhi kan lamuran siyasa Anas Danna Yaba yayi maraba da soke jami'u da yace tamkar ɗan amshin shatar manyan jami'u ne kawai.
Waɗannan jami'u da aka taɓa unhwani da su ana yaudaran mutane a zo a ce ga jami'a waye cikin ta. Yanzu ma ɗan kakkalli jami'un bayan jami'ar APC da PDP wacce jami'a ce a da ƙarfi muruwa wadda za ta tuwa
kamar APC sai da wasu jam'iyyu suka taru kafin ta yi ƙarfi ta kai wannan irin matsayi.
To ai wannan alliance ne aka haɗi don ana so a kawar da wata gwamnati waɗanda aka ganin cewa ta yi wani abu wanda ba ci gaba da ƙasa ba. Waɗannan su kuma jam'iyyu ƴan talle ne su yi unhwani da dama duk wanda ci zaɓe sai su goyi baya ne su zo su sa hannu cikin hukumar zaɓe don a samu wani kaso a basu.
Shugaban jam'iyyar NDLP da aka soke Alhaji Umaru Mai Zabura ya sha musanta batun zama ƴan baranda ga manyan jam'iyyu.
Duk mutanen Najeriya ba wanda suke so kamar jam'iyyata ta NDLP. Amma ne tattara su ne ce su ba jam'iyyar Buhari goyon baya saboda shi zama gwamnati. Yanzu in an bibiya NDLP ta kafa gwamnati don da Buhari ya kafa gwamnati farin jinin mu ke.
Ku ba ku da burin kafa shugaban ƙasa ko gwamnati sai mara baya irin haka in ya ci gaba da faruwa a 2023 lokacin da shugaba Buhari ya gama ya za ku yi kenan.
Tun da Allah ya yi manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba a kawo wani kamata ya ba, kuma Allah bai canza annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Buhari kuma al-sidiqu ne wal amanati. Kina da riƙon gaskiya, kina da amana.
Tun dawowa demokradiyyar Najeriya 1999 zuwa yanzu jam'iyya da yace ta lashe zaben tarayya ta yi mulki na tsawon shekaru 16 wato jam'iyyar adawa ta PDP yanzu, inda daga bisani haɗakar jam'iyyun adawa wajen su hudu suka game da kafa APC suka amshi ragama a 2015 inda suka sake dawowa 2019 karkashin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu za a jira ga abin da zai faru a shekara ta 2023 lokacin da Buhari ya kammala wa'adi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasir Adamu El-Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban labaran duniya.
An kama magoya bayan Maurice Kamto da dama shugaban ƴan adawar Kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban ƙasar na shekarar 2018 saboda wani kamfe na ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da na ƴan majalisu da za a gudanar ranar Lahadi mai zuwa. Jam'iyyar CPP ita ma ta yi kira da ƙauracewa zaben gaba ɗaya. Duka jam'iyyun sun ce rikicin siyasa ya hallaka akalla mutane 300,000 a yankin da suke magana da Turancin Ingilishi. Sabili da haka ya kamata a magance kana a sake duba dokokin zaɓe kafin a yi kowane irin zaɓe. Mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta CRM a yawun da babban birnin ƙasar Moise Andazomo.
Je recommande aux Camerounais qui aiment ce pays, aux Camerounais qui veulent pas que leurs enfants vivent dans la galère.
Yace duk da kamawa da tsare magoya bayan su, jami'ar su tana kira ga ƴan ƙasar Kamaru gaba daya masu kaunar ƙasar su da waɗanda suke son ajalci da su zauna a gidajen su ranar 9 ga watan Fabrairu kana kada su shiga zaben. Kawo yanzu gwamnatin Kamaru bata mayar da martani ba na rahoto kan kamakaman da wasu kafafen gidajen rediyo suka rawaito. Hukumar kula da manyan laifuka ta FBI ta ce ta gudanar da bincike kusan 1,000 akan 'yan China da ake zargi da satar fasaha tare da zamanin ɗaya daga cikin su za a tuhume shi da aikata laifuka hudu kana jama'a da kuma akan jama'a da kuma kamfanoni a cikin wannan shekara da muke ciki nan gaba bisa ga cewar jami'an tsaro Amurka jiya Alhamis. Daraktan hukumar FBI Christopher Ray ya ce binciken ya hada da ofishoshin hukumar FBI 56 baki daya a dukkan fadin kasar da kusan kowane kamfani da wani bangare na tattalin arzikin Amurka daga manyan kamfanoni 100 zuwa Silicon Valley da aka fara binciken. Binciken da hukumar FBI take yi da yake da alaka da China ya ci gaba a hankali a cikin shekaru 20 da suka gabata da yanzu kuma ya kai kololuwa a cewar mataimakin daraktan hukumar FBI John Brown. A jiya Alhamis aka fitar da sakamakon karshe na zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat ne cike da rikici na Iowa caucus wanda waɗanda suke kan gaba da suka lashe zaben kusan suna tafiya hannun riga da yawan wakilan jihar bayan zaben ranar Litinin da ta gabata. Pete Buttigieg, tsohon magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, ya lashe kashi 26 cikin 100 na wakilan zaben fidda gwanin na jam'iyyar Democrat da Sanata Bernie Sanders wanda ya samu kashi 26.1 cikin 100, amma Sanders shi ke kan gaba da yawan ƙuri'u da aka kada.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu kawo muku sauran rahotannin da muka tanadar muku a wannan shirin. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kama hanyar zuwa kasar Habasha a yau Juma'a don halartar taron kungiyar kasashen Afirka wato AU karo na 33. Yayi wannan tafiyar ne tare da wasu manyan jami'an kasar daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Shugaban Muhammadu Buhari dai ana sarin bayan halartar wannan taro na kasashen Afirka su 55 wanda ya kasance na 33 tun kafuwar wannan kungiyar. Ana sarin kuma zai halarci taron kula da bunƙasa cigaba na kasashen Afirka taro na 29 domin yin jawabai kuma da ɗaukar matakan da za su kawo cigaba a kasashen Afirka da warware takaddama na bunƙasar samar da ayyukan yaƙi da talauci da kuma tunkarar yaƙi da cin hanci da rashawa ga dangada domin kawo maslaha tsakanin kasashen Afirka. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a sanarwar da ya fitar ya ce shugaba Muhammadu Buhari zai halarci wannan taron wanda aka kakabawa suna hana aman bindigogi domin ciyar da kasashen Afirka gaba ta hanyar samar da yanayi na bunƙasa cinikayya da kuma kawo ci gaba a Afirka. Ambassador Sani Bala kwararre ne akan al'amuran na diplomasiya kuma ya halarci irin wannan tarukan a baya. Ya mun ƙarin haske dangane da abun da yake ganin cewa taron zai iya haifarwa.
Wannan taron zai sa su hada kai tsakankanin su kasashen duka na kasashen Sahel din da kasar Chad wanda dukkan su suka hada kansu saboda wayan ta'addan suna wannan kasa su shiga makwabciyar kasa su ta'addanci su dawo ko kuma su tsallaka wata su ta'addanci su wuce su haka abu to idan dukkan kasashen suka hada kansu suka hada karfi da karfi kowane da karfin shi da sanin shi da basira da sauran mutane to za a sai an shawo kan wannan matsaloli kwarai da gaske.
Amma an fahimta kwanan nan cewa akwai shiga ko tushe da ake zagi waɗansu ƙasashen Turai suna yi da ƙasashen waje dai fiye da cikin Afirka. Kana ganin wannan taro zai iya yin wani matsayi domin a zare wa'ancan ƙasashen ido su ƙyale Afirka ta zauna lafiya ko kuwa gudumar da suke bada na kuɗi kana jin za su ƙara inganta su kuma su ce sun daina idan an takura musu?
Hakikan akwai wasu ƙasashe wanda ba na Afirka waɗanda su jin daɗin su ne a samu rashin zaman lafiya a Afirka saboda a lokacin da za su samu a sai makamansu a sai iliminsu a sai daidai haka su samu kuma a kauda kan Afirka daga cigaba domin a kwashe ma'adananta da sauransu. Akwai waɗannan ƙasashe an so su to idan ƙasashen Afirka suka haɗa kai ɗan baladurubin da aka samu kaɗan aka jawo kansu suka bar wannan haɗa kai da ƙasashen waje to za a samu nasara sosai da sosai.
An fara da Sani Bala kenan kwarare akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shugaban Muhammadu Buhari dai zai dawo Najeriya ne ranar Laraba bayan da ya kammala taruka daban-daban har da ganawa da ƴan ƙasar Najeriya da ke can ƙasar Habasha domin jin bayanansu da kuma ba su tabbacin irin shirye-shiryen da Najeriya ke yi na bunƙasa rayuwar al'ummar ƙasar ta. Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja, Najeriya.
Africa unite, just from moving right out of Babylon.
Kuma da Allah a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger, inda wasu ƴan bindiga suka hallaka shugaban wata makarantar primary a jiya Alhamis a wani kauye dake yankin Tilabiri, jim kadan bayan sun kashe wasu magina su hudu a karkarar Anzuru, abinda yasa kungiyoyin malaman kwantaragi kiran hukumomi su dauki matakan kare malamai daga wannan barazana. Sai dai tuni gwamnati ta bayyana shirin daukar matakan da suka dace domin kare rayuwar malaman a duk inda suke. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani daga Yamai.
Lamarin ya faru ne a wani wurin dake a nisan kilomita 50 kan hanyar Tilabiri zuwa Ayoro, lokacin da malamin makarantar ke kokarin komawa kauyen da yake aikin malinta bayan da ya dauko kayayyakin karatun yara a ɗaya daga cikin kauyuka makwabta. Kamar yadda sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sina Celebration Tilabiri Musa Mamman Muhammadu ya shaida mun ta waya.
Dan su sun kace ba sa son boko, shi ma bara wani lokacin yake da ake ce mai time. To wannan ekol din bana ba nan karata shi paske ɗan ta'adda suka ce sun hana a ba da karatu. Sai gwamnati aka dauko shi aka kawo shi wanga lokol. To yana nan yana ba da karatu jiya ne in daji aka gan shi, shi ma aka kashe shi.
A nan Yamai, kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana alhini game da faruwar wannan al'amari. Mun kaila Halidu shine shugaban kungiyar Sinasab ta malaman kwantaragi ta kasa baki daya.
To kun ga dai wannan abu ne da mu Allah wadar da shi tun wayan can kwanakin bayan nan watannin da suka shige, mun hadi cewa ai ɗan jihadist da ke nan ga zuwa cikin jihar nan suna nan ga kawo tashin hankali dukkan tayin rayuwa makarantar boko a kasar Niger.
Sakataren kungiyar Sinasab Jalili Labo na cewa kisan shugaban makarantar kauyen Dukumakani wani abu ne da ke nuna an shiga sabon babi a tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin Tilabiri.
Kasan da suka fara yi cikin jihar Tilabiri ba su fara taɓa mushane ba, da sun zo koran suke yi, amma sai su kona duka wani aji da ke da kwai, wani alli da ke da kwai, wani kayika da ke da kwai na rubutu, to sai su kone su gaba ɗaya da littafan duka gaba ɗaya. To amma yanzu ya yi kamari ya kai ma ana kashe su mushani, to mana juyayi sosai ga iyalan shi wannan dan uwana mu abokin mu da Allah ya ashirin sun fi sakan aikin shi.
A cewar mun kaila Halidu, gudunmuwar malaman makaranta akan maganar ilimi ta kai matsayin da zai sa hukumomi su gaggauta daukar matakan kare lafiyar waɗannan ma'aikatan ƙasa.
Makarantar boko su 100 da wayan sabuwa da an kare, kenan kun ga da cewa ana nan gai babban asara dukkan samun ilimi a ƙasar mu Niger. Kuna fata da cewa gwamnatin Niger zai dauki matakin da kar a samu irin wannan abubuwan nan.
Ministan ilimi a matakin primary Dr. Dauda Muhammadu Marte da ke ziyarar aiki a yanzu haka a yankin Difa ya tabbatar da cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa malaman makaranta kariya.
Ban ji daɗi da irin wannan nan ya faru ba. Na samu labari a can gwamnan Tilabiri sun ɗauki mataki don su kare duk mushina da suke dajin nan don kar irin wannan nan ya faru. Kiran da zan yi ma mushina na su kwantata hankalinsu, mun ɗauki matakin da zai sa irin wannan ɗin da yardan Allah ba zai faru ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 10:18 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ana ci gaba da tsokaci kan wanke shugaban Amurka da majalisar dattawa ta yi a tsakiyar makon nan, bayan da ta yi watsi da tuhume-tuhume biyu da aka yi a kan shugaba Donald Trump. Sannan har ila yau masana na kuma ci gaba da fashin baki kan jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar a farkon makon nan. Jawabin da ya bar baya da kura bayan wata 'yar drama da ta auku a lokacin gabatar da wannan jawabi. Yau batutuwan da shirin na Duniyar Amurka zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To da farko bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shugaba Donald Trump daga zargin yin amfani da makaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma hana majalisa ta yi aikin ta. Jama'a da dama na ci gaba da tsokaci kan wannan matsayar da majalisar dattawan ta dauka. Wacce tun da farko wasu da dama sun hango hakan za ta faru. Bayan da aka wanke shi, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya wallafa cewa wannan nasara ce ga kasar mu kan wannan shirin tsigewa. An dai kada kuri'a ne a kan wannan shari'a a majalisar dattawan mai rinjayen 'yan Republican a ranar Laraba karkashin sa idan alkalin alkalan Amurka Justice John Roberts, inda karshe sanatoci 52 suka zabi kin amincewa da tsige Trump, wasu 48 kuma suka zabi a tsige shi bisa tuhuma kan yin amfani da makaminsa wajen biyan bukatun kansa. Sannan sanatoci 53 suka zabi kin amincewa da tsige shi, wasu kuma 47 suka zabi a tsige shi bisa zargin hana majalisar dokoki ta yi aikin ta. Gabanin zaben, shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce babu yadda za a yi a ce mutum ya goyi bayan shugaba Trump, a kuma ce yana bangaren gaskiya. Wannan mataki na wanke Trump ya kawo karshen takaddamar da aka kwashe kusan watanni 4 ana ta taburza kan neman a tsige shugaba Trump tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican. Wannan kenan. To ana ci gaba da cece kuce tun bayan jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar a farkon makon nan. Jawabin da ya bar baya da kura bayan wata takaddama da ta auku a lokacin gabatar da wannan jawabi. To dangane da haka, na tambayi Dr. Nasir Danmowa, malami a jihar Florida da ke nan Amurka, kan yadda ya kalli abin da ya wakana a zuwan majalisar dokokin Amurka a lokacin da shugaba Trump ya gabatar da wannan jawabi.
To abu ɗaya da aka zato zai yi shi ne zai magana wannan batun tsige shi da za a yi amin da ya ba. Amma abin da ya shiga mutane mamaki wanda ya zama kamar kama tarihi shi ne lokacin da ya shigo zai fara bayanin ita shugaban majalisar wakilai wato Nancy Pelosi ta so ta ba shi hannu su gaisa sai ya kauce bai ba ta hannu ba.
Wato
ya yi ka mata wannan nan kundin abin nan da zai yi. Bayanin da zai ita kuma bayan ya ƙara bayanin sai in ka lura ai an nuna ta wuce wannan kundin ta yage shi ta ajiye. To wannan shine wani abu na ban mamaki kamar na tarihi da aka yi.
Wato kamar ba a taɓa ganin haka a baya ba kenan.
Ba a taɓa ganin irin wannan ba a baya gaskiya.
To kamar hakan wato wannan sa'insa me take nunawa kenan?
To abin da yake nuni shine daman da shi shugaba Trump an san shi da kasancewa bai manci abu ya yi mishi shi. To wannan tsigiyar da aka yi shi gaskiya da jiraɗin ta saboda ba wai tunda ko da yake su majalisar dattawa ba za su tsige shi ba, ba za su fitar da shi daga ofis ɗin shi ba, amma su gare shi shi abin suka ne a ce in ana lisan shugabannin ƙasar Amurka da aka taɓa tsigiya sai a lisafa shi. In ka lura duk maganar da yake yana nuna cewa mulki ne bai ya hina kowane shugaba da aka taɓa yi a Amurka. To kaga wannan zai iya kawo mishi kamar wani ɗan me ake ce mishi kamar black spot ga rayuwar shi ta shugabanci a Amurka.
Kamar IB ne a gare shi.
Yawwa yawwa. To wannan abin gaskiya ana ganin shi ne yake cikin rance ko da ya zo wannan yin wannan bayani.
To wata kididdiga da cibiyar bincike ta Gallup ta yi kwanan nan ta nuna cewa farin jinin shugaba Trump ya karu har ya kai kashi 49. Kana ga menene yasa aka ga hakan?
Ka san an hidda wannan ma ana ganin kamar saboda abu biyu ne kamar tattalin arzikin da mutane ke ganin ya bunƙasa shi na ɗaya. Sannan abu na biyu shi ne batun tsige shi ɗin nan da aka yi. Ya samu karɓuwa sosai da 'yan Republican. Da kamin a yi batun tsigewa yana da kashi 80 cikin 'yan Republican da ke goyon bayan shi. Ana batun bayan magana tsige shi ɗin nan da kuma zaman da aka yi a majalisar dattawa ya haura zuwa ga kashi 94 na 'yan Republican suna goyon bayan shi. To kaga wannan ƙarin shi ya sa yabon arsanin kuma ya samu ƙari wajajen 'yan abin nan independent su ma.
Kenan za a iya cewa wannan ƙarin farin jinin da ya samu zai mai rana a wannan zaben da aka tunkara kenan?
Yanzu su duk da su masu kashe bakin siyasa suna nuna shakkunsu game da waɗannan alƙaluma, don ka san an bi waɗannan alƙaluma wajen ganin ma ba a zaci cewa shi zai ci zaɓen shugaban ƙasa ba. yanzu abinda kawai ake sauraro shine ga an fara batun kamfe. Akwai cikin masu kididdiga irin waɗannan akwai wannan wanda ake cema ne 48 something suke da kididdiga wanda ke tafita kowa kyau saboda suna hawani da alƙaluma masu yawa. Wannan kididdiga ta irin kamar wannan da aka yi ta dabana wanda ya samu kashi 49 cikin 100 na 'yan Amerika suna goyon bayan shi bai nuna cewa shi zai ci zaɓe ko shi ba zai ci ba.
Dr. Nasir Danmowa kenan. Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu amma da din daukacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shirin. Musamman Julie Lennox Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin biwa ne daga Aliyu Usman Takalafiya da Usman Adamu Aleru da ɗan Asabe Ifata da Sani Milangelenge Yalwa Yawuri inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka. A yau muna so ku bamu dama mu nuna cikakken goyon bayanmu akan matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗauka. Na soke jam'iyyin nan 74 na 'yan Abiyarima a Shakiɗa. Idan muka yi la'akari da cewa waɗannan jam'iyyu ba sa iya cin koda kansilan ƙaramar hukuma ne. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada tare da Zainab Babaji Barikin Ladi Justic a jihar Filato. Inda suka ce salam VOA Hausa a yau mun shigo wannan fili ne domin mu tur da kuma Allah wadai. Da ci gaba da kashe mazajen aure da matan aure ke yi a ƙasar mu ta Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin summa amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga na Mairo Umar Makera da Yahaya Danno Azare inda suka ce salam VOA Hausa ku ba mu dama mu yaba wa rundunar sojojin ƙasar mu Najeriya a bisa samun nasara hallaka in ta'addar kungiyar Ansaru su 250 a dajin jihar Kaduna da rundunar ta yi. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara ba su nasarar murƙushe duk wasu 'yan ta'adda da suka addabi ƙasar mu ta Najeriya amin summa amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. A gaida Zara Aminu Fage. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake ƙara samun ƙaruwa adadin waɗanda suke mutuwa a kullum. Kamfanin dillancin labaran kasar China na Xinhua ya ambaci ta bakin shugaban Xi yana cewa gaba ɗaya kasar mu ta ɗauki matakai tare da dukkan ƙarfinta na tsaurar matakan kariya da kuma matakan magance cutar. Fara yakin al'umma na hana yaduwar da magance cutar. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Al-Qaida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe Qasim Arrimi wanda shi ne ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar Al-Qaida a yankin ƙasashen Larabawa. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a fadar White House kana ya sanar cewa Amurka na shirye-shirye ta fara tattaunawa kan shirin kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da Kenya.
Kamar sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da Thomas injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.